الحمد لله الذي خلق الكائنات وتفضل علينا بكنه والرعاه هو الذي ارسل رسوله الى البينات وعطره لمن انكر به بالمعجزات انزل التوراه والانجيل والزبور واتمها بالايات علام الخفيات قاضي الحاجات والنظر إلى وجهه نهاية الغايات والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddara mana haduwa a yau rana ta Litinin 15 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1440 daidai wanda ya dace da 20 watan biyar miladiya ta 2019 yana insha Allah ta'ala za mu kasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alqur'ani mai girma muna cikin suratul zumar a karatu da muka yi na ranar subuh mun tsaya aya ta 23 yau za mu tashi aya ta 24 fadar Allah subhanahu wa ta'ala afaman yattaqi biwajhihi su'al azab yawm al-qiyama wa qila lizalimina dhuqu ma kuntum taksibun kadzdzaba alladhina min qablihim fa'atahum al-'adab min haythu la yashurun فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون وأن آيه مدامه وذي سبحانه وتعالى إكي جيوا أفمن يتقي بوجهه يزوغ تمنى سير إفكاري مستشي daga su al'azab yawmul qiyamah daga mummunan azab a yawmul qiyamah bi ma'ana lokacin da za ka yi dan adam a jefar shi cikin gidan wuta idan zaman to ayyukan da ya kaddamar ba ayyuka ba ne masu kyawu to za a daure hannayen shi a daidai lokacin da in aka ɗauke shi aka jefa cikin wutan nan bayyana hannayen da zai iya tahiya da su sai dai ya zama tudu da huska shi ce zai tunkari wutai shi da Allah ya ce afa man yattaqi bi wajhihi su'al azab yanzu mutum wanda ya zama tudu ya talaqa al azab bi wajhihi la shay'a yaqihi minhu ba wani abu da zai kare shi daga azabar nan in ba huska shi amma huska shi ce da ita zai tunkari azaba yawmul qiyamah abu ba qiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa qila lil zalimin za a ce wa azzalimai zuku ma kuntum taksibun ku dan dani abin da kuka so murtawa kawo da ku bi ma'ana na aika da ayyuka su suke ba su kyau kina da kai cewa wannan aya tana karkar da mu cewa dukkan mutumin da ya aika da abin da ya dama a cikin rayuwa to shi ko ya kwana da sanin cewa lalle ubangiji subhanahu wataala zai sa amma a mai daurin tantila sannan kuma a ɗauke shi a yi wurin gina shi a cikin gidan wuta a daidai lokacin da hannun da zai kare kai shi bayyana sai dai ya tafi da muskar shi da aka muna fata ubangiji subhanahu wataala ya kare mu sai Allah yake cewa yau ai ba ma wannan ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kayi kira kayi wa'azi kayi nasiha kayi gargaɗi mutane sun iya masa yanda suka makan nan haka ne Allah ya ce kadzdzaba allazina min qablihim ai waɗanda suka gabace su suwa sun karyata bi ma'ana waɗanda suka gabaci al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama su ma an turo su da manzanni amma ba su karɓa wa manzannin ba. Ai ma'ana min qabli ahli makka kenan, kafin mutanen makka ma an turo wasu mutane manzanni kuma sun ƙaryata manzanni. Yanzu a dalilin sakamakon ƙaryata manzo ko me zai biyo baya, Allah ce fa'atahumul azabu min haythu la yashurun, sai azabar Allah ta zo musu ta inda ba sa tsammani, wa min haythu la yaqdiru bibalihim, abinda ba su taɓa sa a kansu ba, na cewa azaba ta zo ko kuma hallaka ta zo ko na makamanci wannan kwatsam sai ga abin ya zo musu. To wannan kuma idan muka yi walwali kaɗan muka koma kamar irin misali su shu'ara, muka koma misali irin su suratul a'raf, irin su misali ankabut, za mu ga irin waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun faru da annabawan Allah. Annabawan da Allah ya turo an ce ƙarya suke, abinda suka zo da shi ƙarya ne da sauran maganganu makamantar wannan. Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wa in yukadzibuka faqad kuzibat qablahum qawmu nuhin wa adin wa thamud, wa in yukadzibuka, idan suka ƙaryata ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, to wannan abu ƙarya dame ka, saboda ba arkahin kai ma kazzabat qablahum qawmu nuhin, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryata annabi Nuhu, haka kuma adawa suwa sun ƙaryata annabin da Allah ya turo musu, haka kuma samuda suwa sun ƙaryata annabin da Allah ya turo musu. Dan haka dan sun ƙaryata ka ba wani abu bane sabo, ko kuma ba wani abu wanda zai daga maka hankali, kamar da Allah ya ambata a cikin shu'ara, kazzabat qawmu nuhin lil mursalin, Allah ya ce mutanen annabi Nuhu sun ƙaryatar da manzanni. A nan ko manzannin sai ya zo a kan yanayi na jami'i, dan a nuna maka cewa idan ka ƙaryata annabi ɗaya to sauran annabawa ma gaba ɗaya ka ƙaryata su. Dukkan mutumin da bai yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, to dukkan sauran annabawa da Allah ya turo nan gaba ɗaya suwa bai yarda da su ba, ko da ya faɗa a bakin shi cewa ya yarda da su, to magana ce yake wadda ta ƙarya, wadda ko ba haka nan ba. Saboda annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shi ne manzo na farko da Allah ya turo, amma da Allah ya tashi babu labarin mutanen annabi Nuhu sai Allah ya ce kadzabat qawmu nuhin lil mursalin, mutanen annabi Nuhu sun ƙaryatar da manzanni, alhali annabi Nuhu kaɗai suka ƙaryata. Kenan wannan yana nuna mana cewa in ka ƙaryata manzo guda kamar ka ƙaryata sauran annabawan ne gaba ɗaya. Sannan kuma dai a cikin shu'ara inda Allah yake cewa kadzabat adun lil mursalin, Allah ce kadzabat samud lil mursalin, Allah ce kadzabat qawmu lutin lil mursalin, da sauran ayoyi da suka zo a wannan wuri wanda duka suna nuni akan cewa lalle waɗannan mutanen sun ƙaryatar da manzannin da Allah ya turo zuwa gare su. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a can cikin suratul an'am, walaqad kuzibat rusulun min qablika, haƙiƙa an ƙaryatar da wasu manzanni kafin kai. Wannan manzanni me suka yi? Fa sabaru ala ma kuzib, sai suka yi haƙuri akan ƙaryata su da aka yi. Wa uzu hatta atahum nasruna, aka cutar da su, aka musguna musu. Allah ya ce hasai da azaba a sai da nasara mu ta riski waɗannan manzanni. Wa uzu, aka cutar da su, hatta atahum nasruna, hasai da taimakon Allah ya zo musu. Sai Allah ya ce wala mubaddil li kalimatillahi, ba wanda ya isa ya canza tsarin Allah. Duk inda zaka ga annabi ya zo ana gwagwarmaya, ana ƙarya yake, yana faɗi, ana turewa, amma ƙarshe ne yake rinjaye abinda Allah maɗaukakin sarki ya yarda shi ke rinjaye. Dukkan waɗanda mutane da makaranta a baya, qawmu nuhin lil mursalin, kazzabat qawmu nuhin lil mursalin, kazzabat samud lil mursalin, duka ƙarshen al'amarin ya zo, Allah ya azabtar da su. Allah ya azabtar da su, kuma Allah ya tsiratar da annabawan da ya tura zuwa gare su, mutanen annabi Nuhu alaihi salatu wassalam. Duk irin fandara da suka yi da irin nuna buƙatuwarsu zuwa ga ɗiya maza, ba su da alaƙa da abin da ya shafi ɗiya mata, kamar da suke ce mishi a cikin suratul hijr, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid, suka ce ka san mu ba mu da ɗiya mata, abin da muke buƙata shine wannan baƙin naka ka ba mu bijin da aikin liwaɗi da su. Subhanallah, shine annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya fusata
yace wallahi law anna li bi quwwatan aw awi ila rukni shadid inda ace ina da wani ƙarfi wanda zan ana ku in yi daidai da ku wace wallahi da nayi kai baba wannan ba yace inda ina da wasu al'umman da za su iya taimaka mini akan in yaƙe ku ku dai waɗannan mutanen yace wallahi da nayi yace yanzu ku kuna ji kuna gani at-ta'atul al-fahishata wa antum tubsirun a innakum lata'tun ar-rijala shahwatan dun an-nisa yace bal antum qawmun tuftanun to mutane ne hallakaku ga abin da suka sa a gaba mala'ikun da Allah ya turo za su kifar da gare Allah ya sa suka zo a cikin yanayi na samari majiya ƙarfi ko masu kyau suna shigowa cikin gari sai mutanen annabi Lut suka zo suka yi tunturun da akwai gidan annabi Lut mai suke cewa ka ba mu waɗannan mutanen mu zai yi aikin jawabi da su annabi Lut ya fusata a lokacin sai waɗannan suke ce mishi inna rusul rabbika lan yasilu ilayk ai mu manzannin ubangiji ne zuwa ga waɗannan mutanen naka ka kyale su su yi abin da za su yi lan yasilu ilayka ba za su taɓa samun damar isowa zuwa gare ka ba kawai kai dai yanzu abin da ke gaban ka aiki ɗaya ne fa asri bi ahlika bi qir'in min al-layli wa la yartafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum illa maw'iduhum as-subh Allah ta'ala as-subh al-qarib waɗannan mutane a haka ubangiji subhanahu wataala ya halakar da su sun zo suna fama a basu waɗannan mutane a shema mala'ikun da Allah ya turo su halakar da su ƙarshe suka halaka su aka ɗauki garin aka yi sama-sama da shi aka kihe shi ruwa daga sama ruwa daga ƙasa haka ubangiji subhanahu wataala ya ƙare da waɗannan mutane gaba ɗaya shine Allah yake cewa wala qad ja'aka min naba'il mursalin ai hakika ya zo maka labarin annabawa da suka gabace ka akan cewa ga yanda Allah ya yi da su kuma ga yanda aka karyatar da su kuma ga yanda karshen labarin Allah ya bada rinjaye da cin nasara akan su waɗannan masu imani dan haka ke yan kare daga maka hankali dan an karyata ka dan an ce abin da ka zo da shi ƙarya ne wa in yukadzibuka faqad kuzibat rusulun min qablika wa ila Allahi turja'ul umur idan an ƙaryata ka to hakika an ƙaryata wasu manzanni kahin kai amma kuma ka tsokanin labari gaba ɗaya rasfanar magana tana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma kowa ya koma haka Allah ya faɗi mishi a cikin suratul an'am yace qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadhibunak walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'alun yace hakika na'lam Allah ce mun sani la ya'zunuka yana bakanta maka rai abinda waɗannan mutanen Quraysha suke maka na ƙaryata ka la ya'zunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukadhibuna Allah ta kyale su ba ƙaryata ka suke ba walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yaj'alun sani cewa kawai adh-dhalimai da ayoyin Allah ne suke jayayya sun san abin haka ne har a cikin kokon zuciyarsu amma ba za su imani da abin ba shine can cikin kasar sai Allah yake cewa wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa Allah yace jahadu biha jayayya ne suke da abin amma istaiqanatha anfusuhum zuciyarsu ta yarda da cewa lalle abin na haka nan ne amma suka ƙaryata suka yi kunnen kashi suka ki sauraron abin da aka faɗi musu ƙarshe sai da hallaka ta zo musu waɗannan musallai suna da yawa yanzu misali idan ka ɗauki irin annabi Nuhu dai shekara 250 na wa'azi idan ka ɗauki irin misali annabi Nuhu alaihi salatu wassalam in ka ɗauki misali irin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wace irin gwagwarmaya ce ba su yi ba wani irin ƙalubale ne ba su fuskanta ba wani isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala annabi Ibrahim har sai da aka haɗa wuta aka sa shi a ciki حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قل يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم هكا ذاك سامو أن دبا ونن دبا إنس باب ونبي وحالة بابا ونبي جكتا بس ذاك شين الله يكي تيوى أنا إن مسك إلي تاكا تبا ونأبا نسامو داما كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب a dalilin karyata wanda suka yi a tahumul azabu sai azabar Allah ta zo musu wannan azabar kuma da ta zo musu min haisu la yashurun ta inda ba su taba tsammanin cewa ta wannan hanyar azabar su zo musu ba. Mutanen Annabi Salihu da suka nemi cewa ba za su yi imani ba, dole sai an hudo musu wata aya wadda za ta nuna cewa ba lalle kai Salihu annabin Allah ne. Annabi Salihu ya nema daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hudo musu taguwa, taguwa ta hudo suna ganin ta, aka ce to laha shirbun wa lakum shirbu yawmin ma'lum, ita taguwa za ta sha ruwa yau, ‘yan gari ba wanda zai sha sai gobe, ‘yan gobe kuma ku za ku sha, sannan kuma jibi ita ce ta sha, kenan da haka za ku riƙa kama-kama. Yanzu wannan taguwa ta Annabi Salihu, sai aka samu wani matsiyaci a cikin mutanen Annabi Salihu, wani taƙadari tsagera wanda malaman tafsiri suke ce mashi ƙuddaru, shi ne Allah yake ta izin ba'atha ashqaha, lokacin da mafi tsiyatarsu ya zabura ya tashi ya je soke wannan taguwar, sai Annabi Salihu ya ce musu tabatta'u fi darikum salatati ayyam, ku ji daɗi a inda kuke zaune tsawon kwana uku kawai. Wannan kwanakin guda uku suna yi Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hallakar da waɗannan mutane da irin su Adawa da suke cewa man ashaddu minna quwwa, suka ce wani mu ƙarfi. Allah ta ku aji hankali, awalam yarau anna Allah allazi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, wai shin su san ba cewa Ubangijin da ya halicce su tunda ba su suka halicce kansu ba yi, Allah da ya halicce su yayi su ƙarfi. Don haka da yawa sun surna da sun gabata kuma sun ƙaryatar da manzanni, kuma ƙarshen al'amarin bai musu kyau ba. Don haka ko a yau mutum idan ya sakaki da abin da ya shafi addini, ya zama to ba ruwanka da abin da ya shafi karantarwa addini, ba gangan manzo Allah ba ka ɗauke su a bakin komai ba, to tabbas irin wannan abin da ya samu wannan abin ba yana iya samu, to ko da kai ne a karan kanka kai kaɗai, Allah ya jefa rayuwarka, ya jefa wa rayuwarka saboda rashin albarka, ka ganka a jikace a wa'alce. Wa man a'rada an zikri Allah ta fa inna lahu ma'ishatan banka, Allah ce duk mutum wanda ya kawar da kanshi game da abin da ya shafi ambatona akan tsarin Allah, me Allah yake so, me Allah ya yarda da shi, me manzala sallallahu alaihi wasallam ya dora umma akai, duk mutumin da ya kawar da kanshi yana ga a su yanzu ɗan zamani ne, su dole a bar su yi rayuwar su inda suke gada ba, kar wanda ya musu katsalan da a cikin rayuwar su. Allah ce fa inna lahu ma'ishatan banka, yana tare da rayuwa mai wahala wa rayuwa mai kunci. Kuma ƙarshen labari Allah ce wasa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, a gobe kiyama Allah ce za mu tayar da shi a matsayin makamu, zai tashi yana faman neman labarin cewa rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, Allah ya aka tayar da ni a matsayin makamu tare da cewa a gidan duniya ai ina gani. Allah ce ina kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa, kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka a nan gidan duniya sai ka mance da su, bi ma'ana kai ko in kula ta nuna cewa kai ba ruwanka wani tsananin addini, wani magana akan ai addini dole sai an bi hadisi, dole manzo Allah ya ce kaza sai an tabbaka shi, wannan kai ba tsarin ka bane ba. Allah ce to a yau kai ma ba mu ba kai da ka tashi a matsayin makawo. Allah kiyaye ta. To shine anan Allah yake ta fa azaqahumullahu al-khizya, sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya dandana wa waɗannan mutanen da suka ƙaryatar da waɗannan manzanni da al-masku, wasu al'umman Allah ya shahe su aka fata jin ƙuriyarsu. Yanzu ka zuwa mutanen Annabi Nuhu alayhi salatu wassalam, duniya ce gaba ɗaya Allah ya halaka ta da ruwa in ban da wanda suke cikin wannan jirgin ruwan nan, kaga Allah ya shahe su gaba ɗaya. Sannan kuma akwai azzul, akwai waɗanda Allah ya ƙasƙantar da su ya mai da su ba kowa ba. Sannan kuma akwai al-ihana, akwai waɗanda Allah ya tozartar da su, aka walaƙantar da su, aka nuna musu cewa su ba bakin komai suke ba. Don haka azabar Allah subhanahu wa ta'ala har yau har gobe tana nan akan duk mutumin da ya ƙaryata da Allah da ayoyin Allah. To shi ne Allah ce fa azaqahumullahu al-khizya, Allah sai ya dandana musu al-khizya, shi ne taɓewa, ƙasƙanci, walaƙanci. Allah yake cewa fil hayati dunya, a nan gidan duniya za ka ga suna rayuwa amma ba su da kurjini, babu haiba a tare da su, yana rayuwa yana samu abin da ya kamata a ce ya roba kai shi a tsiri amma sai ga rayuwar ta shi gaba ɗaya ba albarka a cikin ta ka ganshi a wahalce ka ganshi a jigace wannan shine al-khizya fil hayatid dunya dan ita rayuwa Allah ya sanya mata albarka batta da alaka da abin da yawan abin da mutum yake samu zaka ga wani abin da yake samu bai ta karakariya ba amma ya ajje hankali shi yana bin Allah sai ga yana rayuwa normal fiye da matsala amma ka ga wani abin da yake samu a wuni ya kai abin da wancan yake samu a wata amma zaka ga rayuwar wancan tahi abin burgewa da sha'awa da kayatarwa sama da shi wannan mutumin da yana cikin abin da yake samu male-male amma kuma rayuwar ba ta da albarka babu wani jin daɗi a firgice yake hankalin shi a tashe ya kasa nutsuwa shine ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari a cikin suratul najm al'amarin wadata daban kuma al'amarin wadatar zuciya daban sai Allah ya ce wa annahu huwa aghna sai ya ce wa aghna Allah shi yake ba da wadata kuma Allah shi yake ba da wadatar zuciya dukkan mutumin da Allah ya ba shi wadatar zuciya ma to shi kuma kaga zuwa shi kenan wahala ya hada hannu da wahala a rayuwa kenan amma idan Allah baka kana'a wadatar zuciya dan kadan din da Allah ya baka zaka yi jere shi yanda ya kamata sai ka rayu cikin mutunci ka rayu cikin abinci ka rayu cikin jin dadi da walwala amma ka mallaki misali miliyan 100 in kaga jika guda ta wani so kake kana ta faman ya zai ta komo hannunka saboda zuciyarka ba a wala shi take ba shedan ya zo ya kitsa maka hanyoyi na talauci ka taimaka kana da halin da zaka iya badawa amma shedan sai halaka الشيطان يعيدكم الفقر تزيد رايوك اتكم وعلا تشين الله تفا أذاقهم الله الخزي سي الله تنتنا مسكس أنتي في الحياة الدنيا أتكر رايو الدنيا سيتي ولا عذاب الآخرة أكبر كما كفصل تي وعذاب اللاهرة إتي إذا تي ما في جرما لو كانوا يعلمون إندا وقرنا مثلا سنسل بمعنى إندا سنسل تي وحقيقة lalle azabar lahira ita ce an azabar take mafi girma aida ba su kiryata abinda manzannin suka zo da shi ba aida ba su kafirce wa Allah subhanahu wataala ba amma kafirce wa Allah da kiryata manzanni wannan yana nuni karara akan cewa lalle sun jahilci me ake cewa azabar Allah sun jahilci me ake cewa lahira ɗan uwa waɗannan ayoyi guda uku ubangiji subhanahu wataala yana karantar da mu wasu abubuwa kamar haka a cikin su أبو نهر كو تقرير البعث والجزاء بذكر شيء من أحوال يوم القيامة وأن آيون رأوك سنة من مغانا أكا أبو نهر شاهد تبتا دمتا شيا نا البعث ما نزاء تاير دمتا لنك تكين قبر ركمس تاير ودى أبنجي سبحانه وتعالى زي أمرني أكا أي بوسا أتكين قبر أنا بوسا وفإذا القيام ينظرون sai kaga mutane wurjan-wurjan an sai ana kallon juna kuma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun ana busa ba a ce a dole a zo a yi a hada halittar wacce a hada halittar wane a hada halittar wane ne a innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu a kun fayakun al'amarin ubangiji ke a idan ya mafaci al'amari zai ce mushi kasance abu sai kasance ana wannan busa tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har mutanen da Allah zai nade duniya rasuli karshe akai waɗannan gaba ɗaya a umurni guda Allah zai kowar kuma daga ɗaukuku ka san cewa lalle an zo yawmul din an zo yawmul akhira an zo yawmul haqqi an zo rana ta gaskiya daga an zo wannan matakin kaza an zo lokaci na gaskiya wanda shine ranar tashin kiyama sannan kuma abinda zai biyo baya bayan alba'ad kenan an tayar da mutane sannan ko baki da mutane zai ba akwai aljaza akwai sakamako kuma da zai biyo baya idan da ake dan adam idan ya aikata abin da ya aikata ya koma zuwa ga Allah shikenan labari ya riga ya kare ai da mutuwa sai ake kira ta da suna hutu to amma ina wala a lokacin ne ma dan adam zai fa ana yi idan bai aikata ayyuka mana da tsaba dan haka waɗannan ayoyi suna mana magana akan cewa lalle akwai tashin kiyama kuma za a ma kowa sakamako akan abin da ya aikata abu na biyu Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jan kunnan Qurayshawa ala israriha ala takdhib lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa hadhihi min al islam yana jan kunnan su akan wa ƙaryatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke yi wai su musu da labari akan al'ummomin da suka gabace su ga suna a kusa da su wanda Allah ya halaka rasul gaba daya ai ya kamata ya zama su a matsayin izna aka ce gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah ko to amma idan ya zamanto wannan izinin ta kasa dokuwa to wannan lokacin kenan dan adam ya kai kimma ya kai matsayin da bayya jinkira wa in yara kullu ayatin Allah ta la yu'minu biha inda za ta ga kowace irin aya ba za su imani da ita ba sannan abu na uku abinda wannan ayoyi suke karantar da mu العذاب على التكذيب والمعاصي منه الدنيوي ومنه الاخروي dukkan mutumin da ya karanta ayoyin Allah to akwai kanar azabar da Allah zai yi a cikin rayuwa zai ga kamar yana jin dadi shi kuma kanji Allah ya wahala ce yake shi ajina kai yanzu a baki bi misali ko mawaki ko wanda zai zo rika taka rawa ko wanda zai sa al'amarin da ya shahi shaye-shaye a gaban shi ko wanda zai sa abin da shi fasikanci da zinace-zinace a gaban shi shi a ganin shi kamar yana jin daɗi alhali a wahalce yake ka sha wani abu hankalinka ya mutu kana bawali da bayan gari a cikin kayanka kana faɗi kana tashi yara suna maka ihu ana kaza ka zo kai ta amai duk inda kai mutane suna rai hancinsu ina jin daɗi yake hatta a rayuwar duniya ma a cikin wannan abu babu fa amma shi din sai kawata wa dan adam wannan abu sai ya rika jin cewa wannan shine cinyewa karshe ko mutum da ya dauki harkar sauraron kade kade wace wace su ne a cikin sallolanki ki saurari wannan ki saurari wannan ki saurari wannan ki saurari wannan wata ba aka ta hakki kwalla subhanallah ki ta saurara alqur'ani ko kuma wani ne duk qur'ani da yake saurara biki taba yin kallawa amma daga an sawa tawaka yake ce ta tuno miki kaza ko ta taro miki tsamin ki ko na baka wancu wannan da sauran su wani tsoron Allah mu saurari abinda ubangiji subhanahu wataala ya halatta mana akan mu saurara kade kade suna sa zuciyar ɗan ta kekeshe haka abdullahi dan abbas yace sauraren kidi yana sa zuciya ta kekeshe kaga mahaifiya ta cika salula da waka tana kunna saurara kuma iyanta suna ji sun harrace in a ina ta cika kai ko bayan kin girma ko bayan ka girma daga ka ji marso kaza sai ka tuna mahaifiyarka lokaci kaza ita ma ta wannan kaza da sauransu kai da wannan abu ai bai ba bi isa tarihi ko kuma dalilin sauraron da kike iya ki dusa har da cewa goge na gani da ido na wata uwa ta sanya wa diyarta waka yari tana rawa kuma ana dariya to kaga wannan in dalla ala shay fa innama yadullu ala anna al umma bata kai matsayin da za ta fara tarbiya saboda ita ma da kanta fatar tarbiya irin tarbiyyar da take da shi shine tarbiyya na banza a kullu ina'in bima fihi yanda aka ce kowanne bakai abin da yake cikin shi yake badawa da haka uwaye a ji tsoron Allah a bangaren da ya shahi tarbiyyantar da yara a tarbiyyantar da su akan tsarin da addini ya yarda da shi karki dora ɗaya ki sama turbar banza to don haka ubangiji subhanahu wataala a cikin waɗannan ayoyin ya mara magana akan lalle akwai azaba da dukkan mutumin da ya zamanto yana ƙaryata manzanni sannan kuma yana aikata ayyuka wanda suke na banza, to akwai irin kalar azabar da Allah zai yi a cikin rayuwa, sannan kuma akwai irin kalar azabar da Allah zai yi gobe kiyama, wanda irin haka kuma ta shafa ruwa, kaga mutum ya zo mutuwa malam yana sabbatun faɗin wasu abubuwa, yana nuni akan rayuwar ba ta yi kyau ba, ko mutum ya zo mutuwa kaggaiya ya bugu da wannan bangon ƙarshe ne da kyar a haka zai samu rai ya fita. Allah kiyaye. Da haka Adam ya gadarwa kanshi, faɗar Allah subhanahu wata'ala wallahi zati nashta, rantsuwa da Allah da yake da mala'iku masu zare rabbi imani a cikin nutsuwa da kwanciyar hankali, wannan abin da zai tabbatar miki da samun wannan matsayi shi ne aikata ayyuka manzanta. Allah tilasta zukatanmu akan aikata ayyuka manzanta. Sannan abu na hudu, abin da wannan ayoyi suke karantar da mu, law alima an-nas azabal akhirati ilman yaqiniyan ma kadzabu ar-rusula, inda mutane sun san hakikanin azabar lahira, wallahi ba wanda zai kire ta manzannin Allah, ba wanda zai kire ta Allah, ba wanda zai yi zalunci. Dan haka fal jahlu huwa sababul halaki wa shaqa'i da'iman, jahiltar abu shi ke sa dan adam ya tsiyata a kai shi ko kuma ya halaka a kai shi. Larabawa suna cewa al insanu aduwwu ma jahila, sai kana kiyaye da abu a lokacin da ka jahilce shi. Da haka dai waɗannan ayoyi guda uku ga abin da suke karantar da mu. Aya ta 27 Allah ke cewa wa laqad darabna lin nasi fi hadha al qur'an min kulli mathalin la'allahum yatadhakkarun, sai ce qur'anan arabiyyan ghayra bi'iwajin la'allahum yattaqun, daraba Allah mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathalan الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. أتكلم هذا من آية ومن يجي سبحانه وتعالى يكتوى ولقد حقيقة ضربنا للناس من بقى مثالي جمتالي ضربنا للناس أي جعلنا للعرب في هذا القرآن من كل مثل من الأمم السابقة التي باروا للأبائل نوتا الأمة لتجباتها التي تدمك أوكو مسالمك كومك وشتك القرآن دون كرنتا إذا أنتمك إذنا لتعيها أذن واعية سمر كل نمي كيائي وتكيائي وتذاك جرقعو تجرقعو التي دبك مسلمة تجباتها سيدمك بك مقصوانا. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن التي أتكن ون القرآن بك بقامك من كل مثل جاك جدك ولمثال لأ الأمة تجباتها سيالتي منهر ينحكى لعلهم يتذكرون سود متاني يتعزون فينزجرون عما هم فيه من الشرك والتكذيب الى الايمان والتوحيد. متاني سوكي وعد متاني سحانو جمال ابن بيشاهي شركا كرية من ذا الله صلى الله عليه وسلم سكوما زواج ايمان دا الله سبحانه وتعالى كرية الله لجرما دبوايا اتكين ايمانا. Wannan shi ne dalilin da ya sa Allah yake jan hankalin mutane kuma Allah yake buga musallai. Allah ce la'allahum yatazakkarun, sai ki ta qur'anan bi ma'ana abun karantawa, ko ka ce qur'ani shi alqur'ani nan da yake hannunmu a yanzu arabiyyan alqur'ani ne balarabi ghayra zi'iwajin bi ma'ana la lubsa fihi, babu wani rikitarwa a cikin shi, wala ikhtilafa fihi, babu wani rikici a cikin shi, kuma hada'ata fala udra lahum fi adami fahmihi wa idraki ma'nahu, ba wani mutumin da yake da uzuri akan rashin fahimtar alqur'ani mai girma. Dan qur'ani ne balarabe kuma ghayra zi'iwajin, banda babu wata karkata ko wani rikici ko wani tsabani a cikin shi alqur'ani mai girma. Allah ya faɗe shi kudu-kudu dalla-dalla kuma Allah ya sa malamai suka biyo baya suke maganar shi filla-filla ga al'umma don su yi aiki da abin da ke cikin Qur'ani mai girma don yanke hanzari da uzuri ga kowa. Shine Allah ya ce Qur'anan abin karantawa ko kuma al-Qur'ani arabiyyan balarabi da ta Qur'ani kuma ana karanta shi da larabci. Ba za ku ce ku Hausawa ne kuna da babban ko Hausa ko kuma ku Hulani ne kuna da babban ko Fulanci ko kuma ku Kanuri ne kuna da babban ku naku na bare-bare ko kuma a ku Guza ne kuna da irin naku babban ku na Qur'ani ne balarabi duk wanda ya tashi karanta shi an ci harshen shi a gehe ya karanta al-Qur'anin nan da wannan harshen na larabci. Ya zamanto harufan da an dafa a cikin harufa huruful ja'iyyan nan ya zamanto mutum ya yi itikadi su wajen karanta Qur'ani yana furuci yana nuɗi da su a yanda ake faɗin su ba a yanda shi ya ga dama ba ko kuma a kasancewar mu kabilawa kaza ne mun iya faɗin harafi kaza da sauransu. Kai kokari ba kokonto bane ba ba son nuna iyawa bane ba. Kai kokari ka karanta Qur'ani a yanda Qur'ani yake zallan shi a lokacin sai ka samu dacewa da ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanade shi a cikin karanta Qur'ani mai girma. Idan ka karanta alhamdulillah za ka samu ladan 80 alhamdulillah kawai harafi takwas dukkan harafin da za ka karanta za ka samu ladan 10 kuma Allah ya limka maka limkin balinki ba wani abin da dan adam zai karanta kamar irin wannan sai an faɗa Qur'ani mai girma. Kuma duk mutumin da ke karanta Qur'ani ya zama tabi'a shi wallahi zai samu a lokacin da ke karanta Qur'ani zuciyar shi tana cikin wani yanayi sabanin yanayin da din fa Qur'ani yake karantawa. Dan haka Allah madaukakin sarki yace mun buga ba mutane musallai a cikin Al-Qur'ani mai girman nan musallan al'ummar da suka gabata kuma shi wannan Qur'ani balarabin Al-Qur'ani ne ba wata karkata a cikin shi ba wani rikitarwa a cikin shi. Allah madaukakin sarki yayi haka Allah ce la'allahum yattaqun saboda mutane su ji tsoron Allah subhanahu wataala su koki kariya tsakanin su da azabar Allah mai girma da buwaya. Kariya akan azabar Allah madaukakin sarki kuma mutum ya neme shi kowane ta kowace hanya sallah ne azumi ne karatun Qur'ani ne duk umurnin Allah da manzo na dadi nayi bari na bari shi ya suwa da misali a cikin irin wannan wata mai albarka watan Ramadan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqun nar wa law bi shirki tamra ku ji tsoron wuta ku nemi Allah ya kare ku daga azabar wuta daidai da abin da yake tsagin da dino ne ko da shi kika mallaka ki kokari da biro da yake tsaga ki ba ba wani makwabcin ki wanda ba yana wani dan uwan ki wanda yake bukata dan haka Allah yace la'allahum yattaqun sai Allah ya kara da cewa daraballahu mathalan yanzu anan ubangiji subhanahu wataala yake ba mu labari daraballahu mathalan rajula Allah yake ba da labari na wani mutum fihi shuraka mutashaki suna a tare da shi wannan mutum akwai shuraka mutashaki suna bi ma'ana mutanazi'una lis-su'i akhlaqihim mutum ne guda daya a ce bawa misali bawa ne dai amma yake da uban gida misali guda biyar an gane ɗaya uban gidan nashi ɗaya ya ce wani ne ka shayar mun da dabbobi na ɗaya ce ka wa noma a kisuwa gona ka yi noma ɗaya ce ka je ka mun ce falin gidana ɗaya ce a kayana za ka wanke mu ɗaya ce a je ka waje ka za ka mun aiki kaza mutum ɗaya ne kuma uban gida biyar kuma suka ba shi umarni biyar a lokaci ɗaya shi kuma shi ɗaya ne wannan umarnin ya cika ba zai cika ba. To misalin da Allah ke ba mu anan rajulan wani mutum wanda ya haɗa matsalar rajulan fihi shuraka akwai abokan tarayya da yawa a kan wannan mutumin ɗaya kuma waɗannan abokan tarayya busu da fahimtar juna mutashaki suna suna kare kici a tsakanin su, wanda ya ce i kaza, wanda ya ce bari, wanda ya ce ibarci, wanda ya ce tashi, wanda ya ce zauna, wanda ya ce tsaya a kan mutum guda. Wanda ɓangare ɗaya kenan sai ce wa rajulan, sannan kuma da wani mutum, wani ɗan ma'aikaci misali, wani boyi-boyi, shi kuma salaman li rajulin, shi kuma sallama ce ko kuma ce a mulkin mutum ɗaya ne, ai khalisan saliman li rajulin la shirkata fihi li ahadin, bayyana abokin tarayya. Yanzu shi wancan boy boy iya da uban gida guda biyar, wanda ya ce ikaza, wanda ya ce ikaza, wanda ya ce bari, wanda ya ce i, sannan a ɓangare ɗaya kuma ga wani ba boy boy shi kuma uban gida ɗaya gare shi ya ce wane je ka gona ka yi mini noma, me zai yi, zuwa zai aikata ko? Kaga shi mai gidan a cikin hutu, shi ma bawan a cikin hutu, saɓanin wancan na mari wanda yake da uban gida misali guda biyar, wanda kuma kowa ya ba shi umarni mafi wanda ya sha bambam da juna kuma a lokaci guda. Kaga kenan abun akwai rikitarwa. To a nan misali da Allah yake bamu, misali da Allah yake bamu, ya zo da misali akan me za mu ɗauke shi, wa zan iya tunato kamar me yasa Ubangiji ya bamu wannan misalin don ya nuna mana ne? Aha, don ya nuna mana ne? Yanayin jayi ibada ga Allah subhanahu wa ta'ala, bima'ana bautan Allah. A ce ga wani shi na harko Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi halicce shi ko, sannan kuma in zai je zuwa ga Allah sai yayi biye-biye, sai ya biyo ta wajen waliyi wani, ya biyo ta shehu wani, ya yi ta wane ne wane ne, ya yi ta biye-biye ne ga sunan a daidai lokacin da Allah ya ce kuma iya jira abinda shehu shi zai faɗi ko kuma waliyi shi zai faɗi. Abinda waliyi ya faɗi za a aikata, abinda shehu shi faɗi za a aikata, abinda Allah ya faɗi za a aikata. Kaga bawa ne ɗaya ko, amma iya da Ubangida nawa ko kuma iya da warsi kuma da shi nawa, da yawa. A daidai lokacin da zaka samu lokaci abinda Allah ya ce a yi, to shi kuma malamin shi abinda zai mutu shi ya sha bambam da na Allah, ya shiga cikin imuwa ko bai shiga cikin imuwa ba, ya shiga. Yanzu irin wannan wanda yake cikin imuwa zai zamanto daidai da wannan bawa ɗaya wanda al'umurni shi yana amsa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai. Tsakanin na farko da na biyu wa yake cikin nutsuwa? Na biyu shi wacce na farko ya cikin rikici da tashin hankali, kuma ba zai samu yardan ko ɗaya daga cikin ubannin gidan nashi ba, ko tunda wanda ya ce ika za, wanda ya ce bari, wanda ya ce isa ba, wanda ya ce ika za, wanda ya ce kwanta, wanda ya ce tashi, a daidai lokacin da shi kuma wannan uban gida ɗaya gare shi ko umarni ɗaya ne aka mashi kuma zai aikata. To a nan Allah yake cewa hal yastawiyani masala, wai yanzu shi waɗannan mutane guda biyu da mai uban gida da yawa da mai uban gida ɗaya, hal yastawiyani masala sun za su iya zamantowa ɗaya? Aljawabu la, amsa zai kasance a'a. Al'awwalu fi ta'bin wa hiratin, shi wancan bawan na harko mai uban gida da yawa yana cikin wahala, yana cikin musgunawa, kuma yana cikin yanayin da ba yanda za a yi kowane ɗaya daga cikin ubannin gidan nashi tare da shi, tunda duk wanda ya umarni ba a yi, an ɗan tattaɓa an bari kwana makamancin wannan. Wannan na farko kenan. Amma shi kuma wasani na biyu kuma fi ra'atin wa hudu'i ibadin, yana cikin hutu kuma yana cikin yanayi na nutsuwa da kimtsuwa, tunda umarni yake samu daga waje guda kuma yana yin abin da aka umarce shi. Saboda duk mutumin da ya zamanto bawa ne na Allah shi kaɗai yana cikin hutu. Da haka za ka ga ahlus sunna murtah al-bal, yana cikin nutsuwa. Bayyana wani fargaba na a ya saba ma wani, ya saba ma a fargaba shi ɗaya ce kawai, kada ya saba ma Allah. In ya bi umarnin Allah, ya bi umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shikenan. Saɓanin wani wanda ba shi ba za a karanta mashi hadisi, amma yana jira sai malamin shi ya ba shi umarnin aiki da shi kuma zai aiki da shi. Akwai nutsuwa a cikin haka? Babu nutsuwa. To shi ne Allah ce alhamdulillah, godiya ta tabbata ga Allah ala zuhuril haqqi wa butlanil batil akan ga gaskiya ta fito karara duk mutuban da yaya ya zama bawon Allah shi kadai kinan mutum ya cikin hutun zuciya wa butlanil batil kuma da bacewar da abin da yake na banza yake da yanzu mutumin da yake da ubangida da yawa ka dauki alloli da yawa za ka bota wa kaza ka bota wa kaza ka bota wa kaza shine mutanen garin Makka a lokacin suke yi za ka ga a cikin kowace fani za ka samu kowa iya da gumke shi nashi ne wannan na musamman yanda ka san kana da sarula a cikin aljihunka idan tarin cabe sai ya huddo wannan gumkin nashi ya dan shashafa shi ya dan sumbace shi ya dan nemi albarkar shi dan shashafa a cikin shi sai ya maida sai ya gaba sannan kuma a cikin wannan fami din a kowane gida kuma za ka samu suna da gumkin su wanda na ɗan gidan ne gaba daya banda individual wanda kowa yake da shi kadai ka ji rikicewa sannan kuma baka da kabila a karkar da kuma akwai gumki wanda yake hada su gaba daya wanda shi ko shine uwar garken sai yake hada kawo su gaba daya to kaga idan su a cikin wannan al'amari a kowane matsayi ana kira shi da suna amru qalbu hayy dan imma shine wanda ya doko kan gidan kawo buwa kai garin Makka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin cewa na gan shi a cikin gidan zai da jin yana jan iyan hanji shi an ta saboda shine farkon mutumin da ya yi kawo bauta bautar kuma kai a cikin jaziratul arab to yanzu a cikin wanda yanayin da take suna cikin imuwa bauta wa alloli da yawa kawai kwaba musu kaka wani gari manzon Allah sai zo ya ce a'a bauta da ai amma ga Allah shi kadai wahdahu la sharika lahu shi kadai bayyana abokin tarayya to daga lokacin kuma ya fara kama baki ana to a ji an alaka ilahu wahida inna hadha la shayun ja ya zanta allolin da ake bauta wa gaba daya ce gaba daya ba su a goma wa bautar Allah shi kadai ga gumki 360 a kimshi a cikin dakin Ka'aba su ana bauta musu ga su huba ga su lata ga su wane ne ga su wace ne ga su wace ce ga wasu kaburruka duk a ce a kyale su a fata ne maka barkar su a ce kawai wani Allah za a nema sai rikici ya barke tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa da Makka da haka anan Allah ya ba mu misali ne akan cewa duk mutumin da ya zama to abdan lillahi khalisan bawon Allah ne kai bawon Allah tsantsan bauta da kai wa Allah kuma kare da cewa Allah ne ubangijin ka kana amsar umarni da Allah shi kadai ba za ka ga mutum ne ba da mushi ne mutumin da ya yi yayi ne yayi ne ya biyo ta can ya biyo ta nan ya biyo ta nan ya biyo ta nan har ya ba da misali cewa ai idan za ka kai fadar gwamna mana za ka fi gidan gubernar kai ba za ka je kai tsaye da kai shi ba dole sai ka zo wajen sekretariya an rubuta sunanka ka kawo taimakinka me ka zo nema me kake so ka yi kana so ka haɗu da gwamna me za ka ce mushi da sauran detail na abin da ka zo nema sun bance ubangiji subhanahu wa ta'ala mulkin shi ba irin mulkin duniya ba sun bace ubangiji subhanahu wataala laysa kamithlihi shay'un ba wani tamka ga Allah subhanahu wataala ka'idar ganin shugaba a nan gidan duniya ya sha bamban da idan kana so ka gane da Allah duk talaucinka duk rishinka duk rishin matsayinka duk yadda ake gaba kwawo da kaci al'umma za ka kana da iko da za ka iya ganawa da Allah kai tsaye kuma Allah saurare ka وإذا سألك عبادي عني التي فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني وقال ربكم ادعوني أستجب لكم التي كتراني أمصر بما ذلك سوى ربا أشعر أكبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأقدر إذا لك تامر مثل أشعر أكبر يا ريت أنا دفع كل ما بنشي bayyana riga mai kyau, bayyana yanayi mai kyau, bayyana kaza bayyana kaza, ana ga a cikin al'umma wannan zo ba kowa bane ba.
Amma idan da zai rantsi da Allah yanzu ya ce na rantsi da Allah yau sai an yi wariya duk lokaci kaza, to Allah bayya bari wannan rasuwar ta wannan bawa na faɗa ƙasa.
Duk da mu a idan muna da cewa ba kowa bane ba, manzon ya ce wa tu'u bil abwa, in yanzu kowa gidan ka mata ga wani kai ne ba ba da gidan Allah ki gaba kana kana ga ba kowa bane ba, amma a wajen Allah ko su ne ajin tsaron Allah. Wannan din dalla ala shay fa inma yadullu ala cewa lalle fadar ubangiji ta kama ba ta fara da duniya. Matsayin da Allah yake istiqbalin bayi ya kama ba da yanda su bayi ke istiqbalin juna su a duniya. Ya da kai ka sake ka kwatanta yanda Allah yake amsar bawa da yanda wani abun da ya shani al'amarin na rayuwa, ka ce ai dole sai an biyo mu muna da dauka za ku tunkara Allah kai tsaye ba, ko kuma ba zan iya addu'a ba, dole sai na biyo ta hanyar malam wali ko shehu wali ko waliyi wali, su ne makusantan Allah. Wa ya ce maka man akhbaraka man anba'aka wa ba ta labari? Yana daga cikin aqida ahlus sunna wal jama'a yankewa kada'an cewa wani dan aljanna ne kuskure kuma kadalan da yake da wani ubangiji, yanke cewa wani dan mutum ne kadalan da yake da wani ubangiji. Idan mutum mutumin kirki ne tsakanin ku ya rasu ce wani muna kyautata mashi tsammani, amma kace dan aljanna ne a ina mafi Allah a ina Allah ba ina nasi ba a cewa wani dan aljanna ne sai wanda nassin Qur'ani ya tabbatar da cewa aljanna ne, ko kuma zalla tabbatar da cewa aljanna ne. Amma irin wannan shishige zaka kalle shi a wajen bid'a, za su ce wani dan wuta ne, su wani dan wuta ne, wani dan kaza ne, wani kaza ne. A daidai lokacin da kira na addini gaba ɗaya ana magana ne akan aiki, ba ta'limin ashkhas ba, aiki. Duk wanda ya aikata aiki kaza, Allah ya mutu alƙawarin kaza. To yanzu sai aka yi misali ga wani ya aikata aikin nan kaza kuma ya mutu ya kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala, zan yi daga bakin cewa ta wuta ne? A'a, in Allah ya gama da ya gama ta mushi matuƙar dai ba shirka bane ke da Allah subhanahu wataala. To da ka alai shi ne Allah ya buga mana misali akan cewa wa rajulan salama bi rajulin hal yastawiyani masala, sai ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wataala, sai ce bal aktharuhum la ya'lamu, bal bari dai aktharuhum mafi yawancin mutane ba sa fahimta, mafi yawancin mutane la ya'lamu ba su san ba yanda hukuncin Allah subhanahu wataala yake. Abinda Allah yake ya dora wa bayi shine su bauta mishi shi kadai kansa sun yawo shi a cikin bauta. Sai Allah ya ce innaka, wai zo ne kika ba kicin duniya bane ba, wani sunna, wani bid'a, wani shirka, wani tauhidi, wani walili, wani walili, wani ce halal, wani ce haram, wani ce kaza, wani ce kaza, a ina kenan kicin a duniya ko? Sai Allah ya ce kyale su, in ba ma ɗaya idan ku su ma yi imanin ba innaka mayyitun, kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maqdiyun alayka bil mawt fi waqti, Allah ya zartar da cewa zaka mutu a lokacin da yake. Duk rikicin da ake gobe za a koma zuwa ga Allah subhanahu wataala, thumma ruddu ila Allahi mawlahum alhaq ala lahu al-hukmu wa huwa asra'u al-hasibin, sai koma zuwa ga Allah. Innaka mayyitun, kai zaka mutu a lokacin ka yayi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya kaddani mutuwa kamar lokacin da yake cewa inna lillahi la ilaha illa Allah, inna lil sakarat, inna lil mauti la sakarat. Manzo yake cewa lalle mutuwa tana da magani, yace akdiru min dhikri hadhihi al-lazza, ku yawaita tuna ma'abuciyar yanke jin dadi kana cikin rayuwa kawai kwarar ba ta mani, ta ce ai wacce ta bari ta mutu wani yawon an kare labarin ya tsaya daga nan, ba ka sake jin labarin an kare sala ku yan safatu an tun da farke shi yanzu me saura aikin da ya tsaya a gidan duniya. Dan haka rikicin da suke kai kana faɗi suna cewa kai ya ce kaza 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 kaza, yayin su tun daga wani tun kai za ka mutu, kuma wa innahum mayyitun, su ma za su mutu. Sannan kuma in ka mutu sun mutu a yana da kuɗi,
ثم انكم عند ربكم تختصمون سنن ذاك جزوا وبنجد سبحانه وتعالى تتحكمون الى ذاك كي قارن جنونك وجن الله في ساعه فصل القضاء اتكن wannan farfajiyar da za a yi sakamako tsakanin bayi fayahku الله بينكم sai Allah ya hukunta tsakanin a tabbatar da waye ke kariya waye ke gaskiya za a faɗi a ce kaza ba a ce ƙarya ne a ce hadisi manzon Allah ya ce kaza ko a ce ƙarya ne saboda shi yana da babban malami ne a garin da magana mutane suna saurare shi daga yayi magana an kare magana shi an ɗauka kamar aya ko hadisi kala sai an wanda wannan damar wajen fatar da bayan Allah to za ka je gaban Allah kuma ka yi bayani a daidai lokacin da ba tuwa-tuwa babu duk wani abin da ya kasance aiki ne wanda yake na rashin gaskiya babu shi a gaban kiyama daka innaka mayyitun wa innahum mayyituna kai za ka mutu su ma za su mutu sannan kuma za ku haɗu gaban Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalatum ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. قال لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم من زوني. أما إن مات إذا يموت أو قتل كلك كشي شيء انقلبتم على أعقابكم سيبكم زوى بكل كافرتكم. قال لك دمت من ديكم زوى كافرتي فلن يضر الله شيئا بيت ترى أن لا تكون منه. كما قال لك أن الله لذا أولئك يوتر من الله صلى الله عليه وسلم يمشي. ya bar duniya shi ne wanda yake cewa kalat ad-dunya tadur bi hayha la kana rasulullah hayyan wa baqiya inda duniya tana dawowa da suke rayuwa a cikin ta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya kasance hayyan da yana raye da bai mutu ba amma daga ganin cewa Allah ya mutu ai kai ka san ina ga shi sunullah mu ai ku cikin ba mu babu aula da ta halli sai ne kawai mutum ya san ya bi tinkari wannan mutuwar ɗin tazo da ayyukan suke mana da to waɗannan ayoyi suna karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana magana akan buga misali da Allah ya yi kamar da larabawa suke cewa bil misali yattadhihu al-maqam da misali ne magana ma'anar da ke mutu baki ka gane abin da kake nufi farko yan sai ai magana wata idan ka gane aka buga maka misali sai ka gane misali Allah buga mana cikin wannan ayoyi Allah ya ce mana kar a haɗa kowa a cikin mutu a ɗan da mutu shi ka kai shi ga dai ho sai buga mana misali da ga wani mutum wanda yake da ubangida guda biyar suke ba shi umarni mashabba wanda suka sha bambam kuma a lokaci guda a daidai lokacin da ga wani mutum guda wanda yake shi ko mallakar ubangida ne daya ya ba shi umarni tsakanin wancan da bari da wannan na biyu waye bai ni shaukata wa ubangidan shi na biyu ko tana shi bai ci rigice wannan abu ne ko kenan abu na biyu wannan ayoyi suna mana magana akan bayani akan shirka ko da dayar da Allah subhanahu wataala da haka fal mushriku duk mutumin da yake mushriki za ka same shi fi hiratin wa ta'a yana cikin diwa yana cikin wahala kuma wallahi ko a yau duk mutumin da yake shirka da Allah zaka same shi cikin wannan yanayi fatta mutuwa kada da yake gidan malamai gidan boka gidan waye gidan waye sauran su har abada ba ta samu abin da take so ba kuma har abada ba ta samu nutsuwa ba ba ka bane ba kun ko kaza kun rada kun ko kaza kun daura kun ko kaza an binne kun ko kaza kun yi kaza kullum kuna cikin wannan tashin hankali har bar duniya ba za ku dinga cikin shi ba kuna cikin firgici haka ko kawai in ba da su ne lura da shi hankali yake wani sama sama da yake sa a gida ba kike da tauhidi yace wacce wallahi akwai matsala mallan lafiya ce ai wallahi na gano kaza 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 akwai wasu wanda suke binki haka kawai dan duniya ke kuma da kike san in da aka dosa ba hankali sai tashi ki kada can fi ki kada can fi ke na farko ki bar addini na duk wani abu da kike da shi sai kin buga ki ba wa shi wannan matsayacin mutum haka kawai shi yasa wallahi duk mutumin da babu Allah a cikin rai shi kuma shi waye wa zai mai gurbi a cikin zuciyarka shedanu sai su tashawwa shaka
تشويش بمعنى بعد التشويش التشويش المطلق ككاتا تام سكون الكلام تام الموضوع اسمه يزوج هو كمان ما من هو ما تنا تسجل زوا جدا ما لما يبغوا كاي سوا ما لما يبغوا كان سيزيك ما هو ما لما أنا أنا بقاطع يزوج مسلم كم يزوج مالي كم وقت تنسى ورنا ما هذا بالله بالله أزوج تنسى تام سكون يزوج أنا تام بيتوما كل ما نسكت تاجي ما كنا نقولي شيء بتر الموضوع da ka ga atungira da ke saboda shirka da kake ga Allah subhanahu wa ta'ala tauhidi shike ka rubuwa shirka shike ta mutai furkici sai kullum kike rubuwa kin so ko kaza kin karba kin so ko kaza kin binne dan yi wane ne an ci kaza an tura kaza ke wa a tarake kike zo boga ke ce turare ke ce wane ne ke ce wane ne ke ce wane ne bacci ne mutuwa ko kada kurura ko a cikin wannan da kuke rayuwa da su da sa'a zuwa wannan bokai aiki ya zama to shi da wannan da sa'a wallahi sun kuma kuma har abadan abada wannan bokai zama su kasuwanci suke yi ba za su bar su ba su zauna dan haka kawai sai a ce miki ai akwai kaza an kace da an yi sauci kaza zai faru yanzu ki kawo a yi magana da wannan ya tsama shi ba da wannan shi wannan bai fiye duk aikin da zai miki kudi na ji ba shi ko ba ko ne ba ko kuma tsara ki kawo da kai makami ki ba kaman mai kaza a zama ki aiki kaza ko diye ki ta ka matsayi kaza ko da makon tsohon da shi ya bace yake ko kuma shi ya sa kai ki ta ga wannan matsayi duk wanda ba mutaka da yake ayi ka mutu cewa Allah yake aiki da aljannu da sauran su duka zai samu kudi ne kuma kai da fanka da hankali kai ka zo kawo kudi ka bari koyi zai tsaya maka ba taimako mi ne ba zai tsaya maka ba kai shiga gidan wuta wannan shine kawai Allah kare mu sai ce wani wahidi mutumin da yake da tauhidi ko firaha da yake cikin zuwa wa wa ruhu ibadi ko yana cikin aminci za ka ba abin da yake daga gaban ba wani kawai ba ba wani zai da gidajen gidan ka rabbi ki ba wani kala ba wani kuma dun ne laya aure kaza an rata wata aure kaza wata laya a cikin kizon ki wata laya a kafar danki wani a cikin wani a kiri a wani ga sunan da yake cikin da yawa da zai ka wata kamun kuma kai ko wani kai da dai da dai ga sura kuma nutsuwar da kake ne ba har da misali ko wallahi ka zaka same ta amma idan kana da aqida za ka mutun gashi nan da lahi albawo ne kala rayuwar ta tsaya normal kawai azkaru sabah da wala yake mana jiya sai ishe ki azkaru nau sai ishe ki sai ki zama gani dan bari dan garan garan ba dole ka kai ka haka a barki da haka kuma dole ki rika habbaka kina bukata kina kara samun ci gaba saboda kin rike Allah amma kin zo rayuwa ki gaba da kin tattara kin baba ya tsugu da bugaye da yancin tare da sauran su sannan wanda ayo suna karantar da mu taqrimu anna kullu nafsin za'iqatul wa'iqatul maut wannan suna tabbatar da cewa kowace rai zai tada da mutuwa al maut babu wa kullu nafsin dakhiluhu من لم يموت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد دم تمدى متوى تقوى تقوى زياده تنتج ده وزاد يا مصعب وزاد تاني جزاد تاني سنو ان آية سنة كانت تنجه بيان أن خصومة أن خصومة ستكون يوم القيامة ويقضي الله تعالى فيها بالحق لأنه هو الحق sannan kuma akwai rikici da zai barke gobe kiyama tsakanin masu gaskiya da marasa gaskiya wa zai hukunci Allah Allah shi zai rabe wannan hukuncin da gaskiya saboda shi Allah shi ne aqidin al-haqqi da gaskiya zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yaduna min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-alim bil azim da ka wannan ayoyi da abin da suke karantar da mu da fatan abin da muka saurara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mai tare a cikin lada abubuwan aiki Allah babu iko aikatawa abubuwan suke na bari da Allah babu iko bari lokacin mu ya zo ƙarshe insha Allah ta'ala kenan za mu dakata daga nan sai idan Allah ya kai mu gobe dare da lafiya sai mu dasa daga aya ta 32 Allahu salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid Allahu barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim